Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki, muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja, sai kuma rayuwar birni Nasara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan, ga halin da duniya ta wayi gari.
Jama'a assalamu alaikum, sunana Muhammad Lalo. Shugaban Amurka Joe Biden yana gabda samun nasararsa ta farko, wato samar da kudaden tallafi ga Amurkawa don rage raɗaɗin da annobar corona ta haifar a ƙasar. Wannan tallafi wanda ya kai dala trillion 1.9 zai taimaka wa ƙasar wajen yaƙi da take yi da annobar, ya kuma saita tattalin arzikin ƙasar wanda ya fuskanci koma baya. Su dai Republicans sun ce tallafin ya yi yawan da ba a buƙata. Wannan mataki na zuwa ne bayan kudirin tallafi biyar da jimillarsa ta kai dala trillion 4 waɗanda majalisar dokokin ƙasar ta gabatar tun daga shekarar da ta gabata. Majalisar dattawan ƙasar ta amince da wannan tallafi ne bayan da 'yan Democrat suka samu rinjaye akan 'yan Republican a ranar Asabar da kuri'u 50-49, inda kowa ya bi jam'iyyarsa. Ita dai majalisar dattawa ta yi wa kudirin wasu sauye-sauye, amma gabanin haka majalisar wakilai ta riga ta amince da shi. Yanzu haka za a sake mayar da kudirin zuwa gaban majalisar wakilan don a sahale shi a mataki na ƙarshe a mako mai kamawa. Ƙungiyar Taliban ta ce shugabanninta sun farfaɗo da zaman sulhun da suke yi da Amurka, yayin da wa'adin da aka ɗiba na ficewar dakarun ƙasashen waje da Amurka ke jagoranta na ranar 1 ga watan Mayu ke ƙara ƙaratowa. Kakakin ƙungiyar mayakan ya faɗa a ƙarshen makon da ya gabata cewa zaman sulhun ya wakana ne a ranar daren Juma'a a Doha, babban birnin Qatar, inda mataimakin kula da sashen siyasa a ƙungiyar Taliban Abdul Ghani Baradar da wakilin Amurka na musamman kan rikicin Afghanistan Zalmay Khalilzad suka jagoranci tawagoginsu a wannan zaman. Ƙasar Malawi ta karɓi allurar rigakafin cutar COVID-19 360,000. Kayan allurar waɗanda suka isa ƙasar a ƙarshen makon da ya gabata su ne zango na farko da aka kai cikin allura miliyan 1.2 da ƙasar ta samu na nau'in Oxford AstraZeneca. Hukumomin ƙasar sun kwatanta isowar kayan a matsayin wani muhimmin abu ga Malawi a yakin da take yi da annobar COVID-19, wacce ta harbi mutum 32,000 a ƙasar, ta kuma kashe sama da mutum 1,000. Al'umma ƙasar dai sun yi lalemar habin da samun wannan allura, yayin da ta isa filin tashin jirage na Kamuzu da ke Lilongwe, babban birnin ƙasar ta Malawi. Ministan lafiyar ƙasar Kombizie Chiponda ta faɗa manema labarai cewa samun wannan rigakafi alama ce da ke nuna cewa rayuwa za ta koma yadda take a da. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an tsaron Myanmar sun yi ta harba bindiga yayin da suka kai wani samame cikin dare a birnin Yangon, bayan da suka tarbatsa gungun masu zanga-zanga da ke adawa da juyin mulkin da aka yi. Ita dai ƙasar ta Myanmar, wacce ke kudu maso gabashin Asiya, ta tsunduma a cikin rikicin siyasa ne bayan da dakarun ƙasar suka kifar da gwamnati suka kuma tsare zaɓaɓɓiyar shugaba Aung San Suu Kyi a ranar 1 ga watan Fabrairu. Hakan ya sa ake ta zanga-zanga a kulle yaumin, haɗe da yajin aikin ma'aikata, al'amuran da suka dagula harkokin gudanarwar gwamnati. An yi ta gudanar da jerin zanga-zanga a sassan ƙasar a ranar Asabar, yayin da kafafen yaɗa labaran ƙasar suka yi ta ba da rahotannin cewa 'yan sanda sun yi ta harba yaji mai sa ƙwalla da gurniti da nufin tarwatsa masu boron a gundumar da ake kira Sanshan da ke Yangon, birni mafi girma a ƙasar ta Myanmar. Babu da rahotanni da suka nuna cewa an samu jikata sanadiyar waɗannan harbe-harbe. An yi wani ƙazamin fada tsakanin dakarun da ke goyon bayan gwamnatin Yemen da kuma 'yan tawayen Houthi da ke samun goyon bayan Iran, lamarin da ya sanadiyar mutuwar mutum 90 a ɓangarorin biyu cikin sa'a 24 da aka kwashe ana ɗauki ba daɗi a ranar Asabar. 'Yan tawayen mabiya Shia sun kaddamar da wasu hare-hare a yankin Marib a watan da ya gabata, wanda shi ne tunga ta ƙarshe da ke hannun dakarun da ke goyon bayan gwamnatin ta Yemen a arewacin ƙasar, wacce ke samun goyon bayan dakarun da Saudiya ke jagoranta. A rangamar da aka yi a lardin mai arzikin mai, ta yi sanadin mutuwar mutum 32 a ɓangaren dakarun gwamnati da ƙabilun da ke mara mata baya, sai kuma mutum 58 da suka mutu a ɓangaren 'yan tawayen Houthi, waɗanda suka mutu sanadiyar wasu hare-haren sama da aka kai, kamar yadda kamfanin dillancin labarai na AFP ya rawaito.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Barkanmu da shigowa zauren VOA. Muna nan da ministan kula da harkokin 'yan sanda Muhammadu Maigari Dingyadi da kwamishinan 'yan sandan birnin tarayya Bala Chiroma da ɗaya cikin masu sa ido a harkar gudanar da mulki Farfesa Usman Muhammad. Muna kan batun zanga-zangar 'yan SAS da yadda za a magance faruwar irinta ta hanyar inganta zamantakewa tsakanin 'yan sanda da al'umma. Yanzu ma zan miƙa ku ga Grace Alheri Abdu.
Madalla, mun gode. Kafin mu koma ga jama'a, bari in sake komawa ga kwamishinan 'yan sanda na birnin tarayya Abuja. Wannan sabuwar rundunar da aka kafa ta SWAT din nan, menene ya bambanta ta da SAS, kuma menene yasa aka kafa ta nan da nan a jami'antan, ina aka samo su? Na SAS din nan ne aka maida su wannan sabuwar rundunar ko kuma a'a? Kana kuma na biyu shine, wannan zanga-zanga ta kawo ƙarshen wannan runduna ta bankaɗo waɗansu matsaloli da ake ma fuskanta a aikin 'yan sandan nan, da su da kan su ba su iya yin korafin kansu ba sabili da yadda tsarin aikin su yake, tunda ba za su iya yin yajin aikin aka suka kasa biyan bukata ba. Misali, kula da inganta rayuwar 'yan sanda. Ni na tuna shekarun baya, ban san yadda yake ba yanzu, kila an yi gyara, amma gidajen 'yan sanda na Jos yana katanga ne da tashar mu ta PRTV, sabili da haka in ka zo nan dole sai ka ga wannan abun. In ana maganan datti da rashin tsari, in ka wuce zaka tambaya menene wannan ne dai, dan fuskanci ma babu kyan gani. To ana maganan albashin 'yan sanda, ana maganan dai waɗansu abubuwan na inganta rayuwar 'yan sanda, har ana zargin cewa yayi rashin kyautata masa ko kuma rashin albashi mai tsoka din nan yana ɗaya daga cikin dalilan da yake sa ba sukan nemi na gora a wurin wani ko kuma su kuntata maka. Waɗannan matsaloli an ambace su.
Alhamdulillah, kamar yadda mai girma minista ya faɗa, shi ɓangaren SAS ɗin nan ɓangare ne da aka ƙirƙiro don ya kula da matsalolin fashi da makami da waɗansu ta'addanci da waɗansu laifuka da ya shafi amfani da makami. Shi yasa aka kawo SAS. Alhamdulillah, SAS ta yi nasara. Idan kika tuna lokacin shine Rambo, kika tuna lokacin Ironsi, kika tuna lokacin wanda ya wuto a Benin din nan, Anini, duk SAS ne ta yi maganin wannan matsala. Saboda haka da aka taho aka ce ba a son SAS, gwamnati ta yadda, ta ce shikenan, to ba a son SAS, jama'a ba sa so, mun yadda da buƙatar jama'a, mun biya musu buƙata, ba ma son SAS. To amma wayannan laifukan fa ba daina yin su ba. Idan kuma ba a nemo wani dabaran da zai yi cakin irin wannan matsalolin ba za su zo su addabi jama'a, shi ne tunanin ya zo aka ce a yi SWAT. SWAT ɗin nan kuma an yi tunani a kai, aka ce idan 'yan SAS ne suka yi SWAT ɗin nan, jama'a za su ce ai ba ta canja zane ba. Saboda haka sai aka nemi 'yan sanda daban wanda ma ba su taɓa aikin SAS ba, aka ɗauke su aka je aka ba su horo na musamman. Horon nan kuma an lura da mai jama'a kukan jama'a. Saboda haka sai aka tabbatar cewa a biyan jama'a bukatunsu, aka tabbatar cewa human rights, abinda mutane suke kuka a kai, yana cikin abubuwan da aka tabbatar cewa an koya musu. Ba su fara aiki ba, an ba su training, an dawo da su za su fara aikinsu. Aikinsu shi ne tabbatar da ingancin tsaro, musamman fashi da makami da ta'addanci da suke faruwa. Tambayanki na biyu, idan kika lura a cikin ran wannan gwamnatin ta kawo programs da yawa da za su inganta rayuwa da kuma aikin ɗan sanda. Na ɗaya shine Police Trust Fund ɗin nan. An yi create, an ƙirƙiro Police Trust Fund ɗin nan don a samu raran kuɗin da za a samu a samu abubuwan da za su inganta aikin ɗan sanda, inganta rayuwar ɗan sandan da kanshi. Saboda haka gwamnati a cikin kullum tana ƙoƙarin yadda za ta gyara aikin. Wannan ba abu yake ba yana fili. Na tabbata nan da ba da jimawa ba, za mu ga canji a cikin aiki da rayuwar ɗan sanda gabaki ɗaya.
Mun gode ƙwarai da gaske. Bari mu koma ga jama'a wanda yake da tambaya.
Na farko, sunana Mark Amani, na zo ne daga Kafancin, kuma na wakiltar Salama Radio na Kafancin. Tambayan da ina da tambayi, zan tambayi shi Professor, shi Minista da shi Commissioner. Tambayan da nake so yi wa shi Professor, shin kana sauraron labarai? Idan kana sauraron labarai, maganan SAS ba maganan kudanci ba ne. Ni na tabbatar maka da wannan. In za a bi house to house kamar shiri na polio. Gaskiyar magana professor zaka ji kunya a arewacin Najeriya wannan kenan. Sannan shi minister yayi magana aikin yan sanda ba yaki ake balle a ce a nemi kayan waye da sauransu. Ni ina tabbatarwa da minister ana yaki musamman a arewacin Najeriya. Kuma kullun yan sandan da ake dauka ana daukan su suna gama training za a tura su inda ake bala'i wanda ma yafi yaki wanda kai ka sani ko da shike ban sani ba da can kai dan sanda ne ko kuwa idan kai dan sanda ne me za ka gaya mana bisa ga abin da kai wancan lokacin kafin za ka yi kun kai ritaya ne ma da aka maida ka wani irin yanayin aiki ne kai kafin a yanzu to ina duk so in ce maka ana yaki a Najeriya kwarai da gaskan gaske wannan kenan sannan abin da ke faruwa a Najeriya ta arewa kuna magana isa kita shin yan sandan ma da kake shugabanci shin kun ce kala kala ne aikin SARS menene ainihin aikin su domin an ce gwamnan Borno ya ce yan sa su ne suka je har suka fi sojoji aiki sannan sai ga bala'in da yake cin Maiduguri zuwa arewa maso yamma har yanzu ana cikin masifa ne ban ji an ce komai ba kuma kowane lokaci kusan ana cire makudan daloli domin a sayo kayan yaki waye mutu waye tashi har yanzu daidai da irin kayan hango nesa ya zo kusa ban sani ba idan ka siya a ina aka kai su sannan kayayyaki irin waɗanda jami'an tsaro musamman 'yan sanda domin muna da jami'an tsaro iri-iri daban-daban wanda ma ba sa lissaftuwa a Najeriya ban san iyakar aikinka iyakar 'yan sanda ne ko ka hada da civil defense waye da sauransu ban sani ba wannan kenan sannan kamar shi commissioner wanda yake magana gaskiyar magana yan sanda a da abokan mutane ne amma abin da yake ba mutane tsoro a yanzu shine da zaran mutum ya samu labari na abin da ke faruwa yana zuwa idan in yaje ya ba dan sanda labari maimakon ya boye shi yadda yan jaridu suke yi dama su ba sa boyewa ban sani ba menene tsoro ne ko kudai ne ko makamanci haka ban sani ba sai su ce ai wani ne zai gaya mana cewa gashi gashi shi sa yanzu al'umma yadda suke gudu dan sanda ba sa gudu ma boko haram haka domin da zaran in ka ba su labari to shikenan sai dai Allah kawai ya cece ka domin ko shakka babu za a tinkare ka a ce ai dama yan sanda sun gaya min cewa kai ne ka gaya mana cewa mu masu kaza da kaza ne sannan in za mu gaya ma kanmu gaskiya to muna da katon aiki ba ma maganar yan sanda muna da katon aiki domin ban ji ma an tabo halin da mutane musamman kai ka fito bangaren Sokoto ne kamar da ni ji labari amma abun da ke faruwa a Sokoto yau service chief na Mr. President duka yan arewa ne sai ga masifa da bala'i a duk fadin Najeriya a arewa yake menene tunaninku menene kuke yi akan abun da ke faruwa nagode
uzullahi min shidano jin bismillahir rahmanir rahim bi girma minista farko abun da yake so in fada shine aikin dan sanda shine kashin bayan cigaban kowace al'umma don babu al'ummar da za ta cigaba babu zaman lafiya musamman yanzu abin da muke ciki na magana fari kamar yanda professor ya faɗa magana ce ta lalacewa abu biyu aikin dan sanda da kuma jagoranci a kananan hukumomi babu shugabanci yanda ya kamata to amma dai ala'ayi halin ni abin da nake faɗa shine na farko mai girma minista ya ce shugaban kasa ya ba da izina dauki mutum 2500 ne duk shekara na dan sanda to amma magana gaskiya shine yanda ake daukan dan sandan shine babban matsala babu yanda za a yi a ce yau aikin dan sanda da yake da mutunci da kima da daraja a dauki dan ganyi saboda ya rasa aikin yi a ce tafi dan sanda a dauki grade 2 failure saboda ba ya kasa cin jaraba a ce tafi dan sanda a dauki tsohon dan daba saboda an rasa yanda za a yi shi a unguwa a ce tafi aikin dan sanda aikin dan sanda bai kamata ya zama every junk ya shiga cikin aikin dan sanda ba ina ganin ya kamata a fito da wani tsari wani criteria na yanda za a dauki ɗan sanda cewa sai ma maybe liman ko pasto ko abin nan ko coci ko masallaci ko wasu manya kai ta kai ga cewa har ma sai sarkin ƙasa ya sa ma hannu cewa kai mutumin kirki ne sannan za a dauke ka ɗan sanda. Wannan yana cikin babban masifa da ta samu aikin ɗan sanda a yau, cewa akwai bad element mutanen banza da yawa da haka kurin ba a sanya akai ba, aka zo aka zuba su a cikin aikin ɗan sanda. Abu na biyu mai girma minista shine ina ganin cewa lokaci yayi da ya kamata in ma doka ce za a kafa a kafa, in ma tsari ne ya kamata a yi shi, na cewa daga nan zuwa shekara 10 kashi 40 cikin 100 na kasafin kuɗin Najeriya ya tafi akan harkar tsaro musamman harkar ɗan sanda. Saboda wannan masifar da take faruwa a ƙasar nan wallahi ba wani abu bane lalacewa aikin ɗan sanda ne. A yau a shiga har cikin gidan mutum a kama shi a tafi da shi. Ɗan sanda ba shi da equipment ɗin da zai iya tracing ɗin wannan mutanen. Ina tausayawa yanayin da suke ciki, kuma ina kallon cewa a gaskiya ko ba komai suna iya ƙoƙarinsu a matsayinsu. Amma maganar gaskiya shi ne cewa gwamnati ya kamata ta tashi tsaye a kan maganar samo wa 'yan sanda kayan aikin yi, domin in babu kayan aikin yi babu yanda su yi aiki. Saboda haka wannan yana cikin abin nan. Abu na uku na ƙarshe kuma shine alaƙar da take tsakanin ɗan sanda da kafafen watsa labarai. Ya kamata hukumar da mai girma minista yake jagoranci ta duba yiwuwar ya za a gyara wannan. Yau a faɗa a labarai cewa 'yan fashi da makami sun shiga gari kaza sun yi fashi sun tafi. Babu zancen abin nan, amma ba za ka ƙara jin zancen cewa a yau an kamo 'yan fashin nan ba. Yau an kama kidnapper, yau kidnapper ya shiga ya kama wani ya tafi da shi, amma ba za ka ƙara jin komai aka ba. Wannan yana ƙara bawa mutane courage na su ma su zo su shiga wannan kidnapping ko su shiga, saboda wanda suka je ma mai aka yi musu. Sau da haka matuƙar wannan labaran za su zama su ne labaran da suka fi ɗaukan hankali. To ko talakawa da mutane da yawa musamman a ƙasar Najeriya inda kashi 60 cikin 100 na matasan ta ba su da aikin yi. Ga strike, ga rigingimu na jami'a da sauransu tsakanin gwamnati da malaman jami'a da sauransu. Duk wanda ya ji labarin cewa yau an kama wani an karɓi miliyan 10, gobe an kama wani an karɓi miliyan 20, jibi an kama wani an karɓi miliyan 20, amma bai taɓa jin cewa yau gashi an jera 'yan kidnappers guda 10 an harbe su ba. Tabbas yana zai fara ance to ai wanda suke jiya ma abin nan, saboda ga wannan ya furi ba, me zan bata lokaci na ina degree, dan me zan bata lokaci na tunda ga hanyar da abin nan, in sun karbi kudin nan har yau ba taba cewa an kamo ga kudin da aka kamo na kidnappers ba. In ba an faɗa bi ce ta karaya kada kamar yadda ake faɗa yawan wanda suke kidnapping din ba. Saboda haka akwai buƙatar a kafa wani team mai ƙarfi tsakanin 'yan jaridu da hukumomin 'yan sanda da ita ministry, wanda za su fito da wani strategy na media campaign. Ko ba komai propaganda tana da muhimmanci wajen karye gwiwar masu laifi. Wannan shine abin da yake bada shawara.
Wanda zan fara bada, zan koma kan minista. Na farko, waɗansu maganganu da aka yi shawarwari ne, ba sai lallai mun maida martani akan shawarwarin da aka bayarwa ba, amma tambayoyi da aka, misali batun yadda ake tantance 'yan sanda da ake ɗaukan su 'yan sanda, waɗanda suka fito ƙasashen da suka ci gaba sun sani cewa wannan batu da ake, misali kamar social security number nan da ake amfani da ita, bari mu yi ambaton Amurka inda na fito, duk bakin iyakacin abin da za ka yi na rayuwa. Inda aka saka social security nan, duk abin da ka yi ranar baya, ko aiki za a ɗauke ka, ko bashi za ka ci, ko batun lafiya ne, duk dai abin da ya shafi rayuwarka yana nan a cikin social security nan da zara an saka shi. Yaya ne kuke tantance waɗannan mutane da ake ɗauka aiki? Ina ga zan kana ya yi ambaci batun kasafin kuɗi, an kuma yi batun aikin 'yan sandan nan, dukkan dai ya shafi aikin 'yan sandan nan da kuma yadda za a inganta wannan aiki.
Professor, kai ɗan yi haƙuri in mai da martani ga tambayan ga don kusan duk ni suka shafa. Tambaya ta farko da shi mai girma ya shi ne tabbatun ya kamata a ce 'yan sanda suna da kayan yaƙi domin yaƙi-yaƙi. Ina so in tambayi wannan zaurin, gaskiya ne yaƙi muke a Najeriya nan? Ba yaƙi muke yi ba. Muna fama dai da matsalolin tsaro, muna fama da ta'addanci a cikin gida. Kuma ko yaƙi muke yi, 'yan sanda ba yaƙi an ka ce su yi ba. Suna taimaka ma sojoji wajen kwantar da hankali, inda aka yi yaƙin aka wuce sukan tsaya suna hulɗa da horar hula a tabbatar an samu zaman lafiya. Saboda haka ɗan sanda a halin yanzu bai buƙatar wasu manyan kayan yaƙi da za a yi yaƙi da shi, domin ba yaƙi muke yi ba. Wannan kenan. Sannan magana ta biyu, maganan yadda ake ɗauka 'yan sanda a ƙasar nan. Ina ganin mutane da yawa ba mai tambaya ba kadai ba san sababbin matakan da muka ɗauka na recruiting 'yan sanda ba.
Da wannan bayani na ministan kula da harkokin 'yan sanda Muhammadu Maigari Dingyadi, za mu tsaya a yau sai Allah ya kai mu makon gobe za mu dora. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, ni ce Madina Dauda, mu huta lafiya.
To a gaida Madina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijera, kullun za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita 102.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a koda yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da rayuwar Binne.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwansu suka tafi birane don neman ingancin rayuwa.
Masu kallon mu, barkamu da saduwa a shirin naku mai farin jini na rayuwar birni. A yau muna wata kasuwa ne a area 11 inda muke tare da wani malami mai sayar da kayan gwari. Malam, ko zaka gabatar da kanka?
Sunana Ibrahim Muhammad.
To Malam Ibrahim, kai mutumin wani gari ne?
Mutumin Zamfara.
Zamfara, cikin garin Zamfara ko koina?
Local government, Muradin local government.
Kai mutumin Muradin local government. To Malam, gashi naga kana sayar da su lemu ne, ana kana sayar da su tumatir ne, su albasa, ga kubewa, ga su attarugu, ga tattasai. To naga ana ta kukan cewa kaman albasa ta yi tsada sosai. Yanzu malam, yanzu wannan albasa kaman tana nawa? Nawa kuke sai da wannan albasa?
4,000.
Naira 4,000. Wannan
kwanja.
To yanzu kaman buhun albasa yana nawa?
Na cewa 50,000 zuwa 55,000.
Kamar shekara nawa ka kwashi kana wannan sana'a?
Kurin da dama don ina tare da mahaifina ne, in ya riɗe na yi. Na iya kawo ashirin wa ko fiye da ashirin.
To kai kuma fa ka kai shekara nawa?
Shekara goma sha.
Shekara goma sha kana wannan
sana'a? Ina tare da shi.
Kamar kai a can Muradin ɗin aka haife ka ko ko a nan Abuja?
A Muradin aka haife ni.
To yaushe ka dawo nan Abuja?
Zai kai shekara goma sha.
Daga dawo nan garin Abuja. To shin ka yi karatun boko?
Mun je na Arabi mai kan gurgudu.
Oke, amma baka yi karatun boko ba sam-sam?
Kwa.
To yanzu malam, kaman wani sai ya ce cewa wannan sana'a, me yasa baka tsaya a can Muradin ka yi ta ba, ka taho nan Abuja kake?
Ka san inda abincin mutum yake, san Allah yake kesa. Kaba. Ni abinci ne da yanke mana, ya ce zan mai kawo mana. Ni abincin ya kare kuma za mu koma can.
To ganin yanzu a misali, yanzu wannan kaya da ke sayarwa kaman jarin ka ya kai nawa?
A kan gwagwada dai alhamdulillah zai iya kaiwa 60 ko 80.
To a rana kuma guda kana kaman cinikin nawa?
Wannan kaita ce na Ubangiji, bayan yau baka da yawa gobe baka bakin gwagwada.
Eh, amma kaman a ce a misali a rana kana kaman cinikin nawa?
Ba za ba ga. Za ka wata albasa? Alhamdulillah, gaskiya muna yin ciniki bakin gwagwada. 40 zuwa 45, bakin wani ce sayan da Allah ya rusa aka samu.
45,000 a rana daya?
A rana daya.
To ganin cewa ka duba birnin Abuja, birni ne mai wahalar sufuri da gidajen haya, a ina kake zama ne?
Muna busa wajen gari kaman jeje.
A jeje kake zama? To kana biyan haya ne a inda kake zama?
Eh, ana biyan haya.
To yanzu kaman gidan da kake zama a can daidai din, kana biyan haya kaman nawa?
45,000 shekara.
Naira 45,000.
Kuma kudin wata zamu rinka zuwa kullun, kusan kullun 500. Ko an kwan.
Banga kudin mota kenan kana kashe kaman naira 500 zuwa da dawowa?
Zuwa da dawowa ba.
To amma yanzu kai kana da iyali ne?
Ina da ƴaƴa ma, amma iyali ina da su.
To matan ka nawa?
Matana guda ɗaya, ana guda uku.
Ayan ka guda uku. To yanzu wannan sana'a da kake yi, kana iya ɗauke wa kanka hidimomin kanka har da su ma iyalan naka?
Yanzu ma insha Allah. Yanzu ma da yawa. Amma ɗauke masu nayi, bakin gwagwado.
To yanzu kaman yanzu wannan tumatirin kaman?
Yanzu muke saye shi 2,000 wancan, can ba 2,000 a tarabu 2,000. 300, wancan albasan 500, tarabu 200, kuɓewa 150. Wancan kan ganyen naira 50, wancan albasa mai ganye 100.
Shirin namu kenan na yau, sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin. Ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu wuni lafiya.
To a gaida Malam Sale. Muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salaman Abo da ya harhaɗa shiri da bada umarni, alheri ke muku fata, alheri ku wuni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.